Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna yin shirye-shiryen nan kai tsaye ta shan rediyon VOA Africa kan mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyya dukkansu a zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna yin mu yanzu a kai tsaye da muka gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna al'asari a lafiya yau Asabar 27 ga watan Janairu shekara ta 2018 Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin kullu albota shoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai
wani harin kunar bakin waken da aka kai da mota ya bararraka wani wuri mai cinkushe da jama'a a Kabul babban birnin kasar Afghanistan ya kashe mutane kusan 100 Attorney General din Shari'ar Amurka Jeff Sessions ya fito ya nuna cikakken goyen bayan sa ga garan Bawul din da shugaba Donald Trump yayi ta yi game da tsarin shigowar baki Amurka. Sannan Prime Minister Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya sake jaddada aniyar sa ta fadada ayyukan sojin Turkiya a yankin Kurdawan Syria.
To kanin labaran kenan ba labaran duniya muna da rahotanni guda biyu daya daga Niger kan hukuncin da kotun soja ta yanke kan waɗanda ake zargi da yunkurin juyin mulki a shekara ta 2015 da bai samu nasara ba daga Najeriya kuma ana ci gaba da nuna yatsa tsakanin sanata Kabiru Marafa da gwamnatin jihar sa ta Zamfara Abdul Aziz Yari Ibrahim Kalmasi Garba na tafi da shirin amsoshin tambayoyin ku a halin yanzu sai a gyara zama a fara da jin cikakkun labaran duniya tukuna
Assalamu alaikum masu saurare ga cikakkun labaran duniya. Yau dinnan Asabar wani harin kunar bakin waken da aka kai da mota ya bararraka wani wuri mai cinkushe da jama'a dake wajen wani ginin gwamnati a Kabul babban birnin kasar Afghanistan. Ya kashe mutane akalla 95 baya ga wasu 163 da suka ji raunuka. Ma'aikatar lafiyar kasar ta tabbatar da wannan adadin. An hango turnikakken kura da hauhawar bakin hayaki na ta tashi sama a yankin tsakiyar babban birnin kasar bayan aukuwar fashewar a daura da gidan tsohuwar ma'aikatar cikin gidan Afghanistan a cewar shaidu wani mai magana da yawo ma'aikatar cikin gidan Afghanistan din mai suna Nasrat Rihami ya ce maharin yayi amfani ne da wata motar daukar majinyata wadda ya lodawa bamabamai a wajen kai harin a inda wasu fararen hula suka taru sosai wasu rahotannin da ba a tantance ba na nuna cewa adadin mace-macen zai zarce waɗanda koko wanda gwamnati ta bayar matuƙa tuni dai kungiyar Taliban ta bugi kirji ta ce ita ta kai harin wani mai magana da yawun kungiyar ƴan bindigar ya ce an yi niyyar auna wata babbar tawaga ce ta sojojin Afghanistan Amurka ta yi Allah wadai da wannan harin wanda ta bayyana da na rashin kan gado Wannan mummunan harin ya zo ne bayan da wasu ƴan kunar bakin waken Taliban su biyar dauke da muggan makamai suka afka ma otel din nan na kasa da kasa dake Kabul shi a shirar dake cike da matakan tsaro na birnin. Attorney General din Shari'ar Amurka Jeff Sessions je Juma'a ya fito ya nuna cikakken goyen bayan sa ga garan Bawul din da shugaba Donald Trump yayi niyyar yi game da batun bakin haure. Wanda kuma ya bayyana a makon nan a gabanin lokacin da aka tsayar a wani jawabinsa kan batun shige da fice da kuma tsaron kasa a Norfolk jihar Virginia Sessions ya ce tsarin shigowa Amurka bisa cancanta zai fi alfanu sosai ga Amurka lokaci ya fayi na kafawa tare kuma da amfani da dokokin shigowa Amurka masu ma'ana abinda Sessions ya gaya wa wani gungun manyan jami'an tsaro kenan ya kara da cewa lokaci yayi na kawo ƙarshen rashin bin doka da oda tare kuma da kirkiro tsarin da zai amfani ƙasa sai shin ya alakanta shigowa Amurka barkatai da matsalar ta'addanci da sauran manyan laifuka yace duk wannan na da nasaba da sakwasakon da ake yi da dokar shige da fice Prime Minister Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya sake jaddada aniyar sa ta fada ayyukan sojin Turkiya a yankin Kurdawan Syria da zummar auna mayakan da yace suna da alaka da kungiyar ta'adda ta Kurdawa dake aika aikarta a Turkiya da yake jawabi a birnin Ankara, Erdogan ya ce sojojin Turkiyya za su dada dannawa zuwa gabashin yankin Afrin wanda ke dab da kan iyakar Siriya da Turkiyya. Ya ce manufarsa ita ce ya zakutar da fagen daga zuwa birnin Manbij, sannan kuma zuwa can gabashin kan iyakar Iraki har sosai. A ta bakinsa babu wani gyauran dan ta'adda da zai rage. Wannan matakin ka iya kawo sa'insa tsakanin sojojin na Turkiyya da dakarun Amurka su wajen 2000 da ke Siriya a matsayin wata haɗaka ta ƙasa da ƙasa mai niyyar kawar da ISIS a Siriya. Za mu kakkaɓe 'yan ta'adda a Manbij, a cewar Erdogan a jawabinsa na jiya Juma'a. Ya ƙara da cewa bai kamata wannan ya damu kowa ba, saboda waɗannan 'yan ta'addan ba su ne ainihin masu yankin na Manbij ba, 'yan umu ne Larabawa masu wurin. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka za ta ci gaba da abin da ya kira daurewa ta kuma samar da zaɓin matakin soji mai inganci ga jami'an diflomasiyyar da ke ƙoƙarin kwantar da ƙurar da ke tashi a yankin ruwan Koriya, tare kuma da magance barazanar nukiliya da makami mai linzami na Koriya ta Arewa. Da yake jawabi yayin da yake tafe a jirgin sama gabanin saukarsa a tashar Pearl Harbor, Mattis ya yi kuma gargaɗin cewa a shirye Amurka take ta taya Koriya ta Kudu da yaƙi ko da Koriya ta Arewa ta kai mata hari da daren nan. Ya ce tun daga shekarar 1953 aka tanadi wannan zaɓi na matakin soji, kuma har yanzu nan wannan tsarin na nan. Muna iya yaƙi da daren nan idan ta kama don kare Koriya ta Arewa. Abinda ministan na tsaro ya gayawa manema labarai kenan a hanyarsa ta Hawaii daga Vietnam. Wani sabon kwamitin bayar da shawara da aka kafa don ya shawarci ƙasar Myanmar game da matsalar jin ƙai da ake fama da ita ya goyi bayan shirin gwamnatin ƙasar na amsar 'yan gudun hijirar Rohingya da ke dawowa. An kai 'yan kwamitin wuraren da aka shirya gudanar da masu dawowar bayan ajiye aiki kwatsam haka kawai da tsohon jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Bill Richardson ya yi daga kwamitin. Da yake magana da muryar Amurka ta wayar tarho, Richardson ya ce ya goyi bayan wani bayanin Majalisar Ɗinkin Duniya mai cewa zai yi wuri 'yan gudun hijirar su dawo da yake ba su da wani sukunin samun ƙungiyoyin agaji da masu saka ido na daban waɗanda za su iya tantance matakin da aka ɗauka da kuma yanayin da ake da shi a ƙasa, saboda 'yan gudun hijirar da ke ƙasar Bangladesh su iya yanke shawara mai ma'ana game da batun dawowarsu ko akasin hakan. Yau Asabar duniya ke tunawa da zagayowar lokacin da aka yi wa Yahudawa kisan ƙare dangi na Holocaust, wanda ke cike da batun tuna yadda aka ceto sansanin tare Yahudawa da za a kashe na Old Street Nazi a shekarar 1945. Gidan ajiye kayan tarihi na kisan ƙare dangin da aka yi wa Yahudawa da ke nan birnin Washington DC ya shirya wani taro na manyan jami'ai daga sassa daban-daban na duniya saboda tunawa da wannan kisa na ƙare dangi. Jakadan ƙungiyar tarihin Turai David O'Sullivan ya ce shirye hidimar tunawa da kisan Holocaust a gidan ajiye kayan tarihi na da matuƙar muhimmanci, saboda zai sa 'yan baya su koyi darasi game da miyagun abubuwa da suka gabata.
Labaran duniya kenan ga miji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Ibrahim Ka Almasi Garba ya gabatar. Gobe Lahadi ake sa ran bude taron babban zaurin kungiyar haɗakan ƙasashen Afirka karo na 30 a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha. Tuni ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa Habashan domin halartar wannan taro. Gabannin taron na gobe a yau Asabar shugaba Buhari kamar yadda sanarwar da kakakin fadar shugaban kasar kuma Shehu Garba ya aika mana ma labarai ta fada zai gana da wasu takwarorin sa su 14 domin sake nazarin harkokin tsaro a wasu sassan nahiyar. Taron na yau zai mai da hankali ne kan rikici da ake yi a kasashen Somalia da Sudan ta Kudu da Libya da Guinea-Bissau da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya da kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Daga Jamhuriyar Niger kuma mun samu rahoton cewa kotun hukunta laifin laifukan soja ta yanke wa wani rukunin sojojin da ake zargi da yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a watan Disamban shekara ta 2015 hukuncin zaman gidan yari daga shekara 5 zuwa 15 yayin da ta sallami wani rukuni na waɗanda tace bincike ya gano ba su da hannu a wannan al'amari. Wakilin sashin Hausa Sulaimuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Bayan shafe kwanaki uku tana sauraron bangarori a wannan shari'a, kotun ta sanar da daure Janar Salu Suleiman da Lautana Usman Awal Ambali da Captain Isa Ahmadu Kunce domin zaman wakafi na tsawon shekaru 15, yayin da wasu biyar daga cikin waɗanda tace ta samu da laifin yunkurin kifar da shugaba Isu Muhammadu za su yi zaman gidan maza na tsawon shekaru 10. Sai wani kwarar hula Nyandu da ke matsayin da ga Janar Salu Suleiman wanda kotun ta yi wa daurin shekaru 5 kafin daga bisani ta sanar cewa ta wanke wasu sojoji uku da tuntushe ake saka su a sahun sojoji 12 da wannan al'amari ya shafa. Ga yadda hayaniya ta barke a farfajiyar kotun jim kadan bayan bayyanar wannan hukunci. Jagoran lauyoyin da ke kare sojojin da wannan hukunci ya shafa Metir Nabara Yakuba ya ce duk da yake sun yi imani akan hujjojin da suka gabatar a yayin wannan shari'a za su mutunta matakin da kotun ta dauka, amma kuma za su zauna da takwarorin sa domin nazarin ta inda za su bullowa wannan al'amari, in ji shi.
Comment respecte sa décision, j'ai vu mes clients pour les assurer que nous allons réfléchir ensemble avec eux, nous verrons, nous allons aviser.
Yanzu dai kwanaki biyar kawai suka rage wa waɗannan sojoji domin shigar da dukkan wani korafin da suke da shi a gaban kotun kare shari'a wato Cour de Cassation, wace ita kadai ce doka ta ba hurumin sake duba shari'ar kotun hukuncin laifukan soja a maimakon kotun ɗaukar ƙara da aka sani a tsarin shari'ar kwararen kula. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da takara da ta yi aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina ko a yi karshen zamani.
Da akwai alamun babu kakkautawa a zarge-zarge da suke wakana tsakanin Sanata Kabiru Marafa daga jihar Zamfara da gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar, duk da cewa su duka biyu yan jam'iyyar APC mai mulkin kasar ce. Ga Murtala Faruk Sanyina daga Sokoto da ci gaban wannan rahoto.
Batu na baya-bayan nan dai ya soma ne a makon jiya, sa'ad da a zauren majalisar dattawa sanatan ya zargi gwamnan jihar da mataimakinsa da ma kwamishinan 'yan sandan jihar da cewa suna da masaniya akan masu kai hare-hare da satar mutane a jihar ta Zamfara. Wannan ya sa haɗakar wasu ƙungiyoyin farar hula 48 bayan wani taron su a gusau babban birnin jihar ta Zamfara suka mayar da martani akan kalaman na sanata Kabiru Marafa.
Sunana Alhaji Muhammad Garba Nasiru, ni ne sakataren coalition na NGOs da suke cikin jihar Zamfara gaba. Allah ya sani mu ba kansiloli bane, ba commissioner bane, ba advisors bane, ba yan hangila bane, kuma babu da tura mu yi mu manga kishin jihar mu. A kira gwamnan mu yana alaka da barayi, a kira deputy gwamnan yana alaka da barayi, to mu ba mu san wannan barayin da ake alaka da su ba kamar yadda Kabiru Marafa ya fada. Bari mu fada maka, Kabiru Marafa zai iya kawo mutum guda kamar yadda fadi a fadar majalisa cewa akwai hannun gwamna ko mataimakin gwamna ko kwamishinan 'yan sanda ko wasu 'yan siyasa ko wasu 'yan kasuwa ko yanke da nafin da ake yi. Ta biyu, muna son Kabiru Marafa ya fito fili ya faɗa ma duniya shin wane ne gwamna yake hulɗa da shi cikin ɓarayin nan ya kawo su. In ya kawo guda, to Najeriya sai ta ɗauka mu tabbatar da gwamnan mutumin banza ne, ba mutumin kirki ba. Sannan cewa ana kidnapping, shi kawo mutum guda ko biyu wanda gwamna ke tura ana kidnapping, wanda yake so a saki a saki. Magana cewa da babu dattijantaka a cikinta, babu nazari, babu haƙuri. Ille desperately shi ya saboda ya share makainin hanya don takarar 2019.
To sai dai duk da yake sanata Kabiru Marafa ya bayyana masu da'awar haɗakar ƙungiyoyin da cewa ba sa'o'in sa'in sarshi ba ne, amma yana zargin cewa kamar ƴan barandan siyasa ne.
Na yi magana a matsayina na sanata wanda yake wakiltar Zamfara ta tsakiya a majalisar kuma a cikin majalisar dattijai na yi. Don haka idan akwai wani wanda yake ganin abin da na faɗa ba daidai ne ba, to sai ya fito wanda yake sa'ana wanda za mu yi magana da shi ya ce ga abin da ya gani, amma ba kawai a tara wasu shashashuwa kawai a ce wani taron NGO. Na magana takarar gwamna. Wannan ya ƙara nunawa a fili cewa ma ina ganin ba ƴan Zamfara ba ne ba, hala wataƙila baƙin haure ne daga wani wuri sun ka shigo. Amma inda ƴan Zamfara ne kuma musamman ƴan Zamfara ta tsakiya da ba za su yi wannan magana da sun kai ba. Idan kwangila suke nema gwamna ya ba su ko gwamnati ta ba su wannan, ina musu fata alheri Allah ya ba su. Ko ma abin da NGO na tafata ba su sani ba. So ni ba abokan magana na ba ne ba ni da wata amsa da zan ba su.
A kwanakin baya ma an ruwaito sanatan Kabiru Marafa yana zargin gwamnan da cewa ba ɗan asalin jihar ta Zamfara ba ne, a wata takaddama dangane da wani ɗan jihar da ake son naɗawa a matsayin kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC, karfe 10:17 na safe, wato 4:17 a Najeriya, Niger, Kamaru da kuma Ghana 9:17. A gyara zama ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Aishiru Lawal na Goma da Garba Sabiola da Sile Sile kan maita, da kuma ansar tambayar Idi Kallamu Bauchi kan rubutun ajami. To bari mu fara da tambayar su Aishiru kan maita. Idan masu tambayar na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da amsar da ya bayar ga irin wannan tambaya da aka taɓa yi wani lokaci can baya.
To alhamdulillahi, maita dai kamar yadda Bahaushe ya ɗauka wani abu ne wanda yake kamar na sirri ko kuma na wani abu wanda yake boyayye, wanda wasu mutane suka keɓu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kaɗai suka sani, to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi. To amma maitar sai aka kasa ta kashi-kashi. Akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya, kamar yadda kowa ya ɗauka idan ka ga mutane waɗanda suke wanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita, za ka gansu da wuta, wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu. Kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin kwari kamar su zanzaro da makamantansu, wanda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi, har ma a ce wane ko mai ya wacce ko mai wane ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi, ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni har ma ya zamana ya yi ta rashin lafiya a rasa gano me ke damunsa, sai dai a samu wasu masu magani na gargajiya su gano cewa ai wannan maye ne ya kama shi. Kuma yawancin maitan akan zargi wasu ne, yawanci zaka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa, sai a ce waɗannan su mayu ne. Wannan wani abu ne wanda yake a bangaren gargajiya kenan. Sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani, wato abin da ya shafi a kungiyoyi na asirrai, ta yadda ake amfani da ƙananan yara ko ayi amfani da mata ko ayi amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sashi a cikin kungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashi daga cikin rayuwarsa, ta hanyar ba shi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar ba da minti ko chocolate da dai makamantansu. To duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsafe-tsafe da kuma asirrai, waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan ko da musulunci ne.
Yawa to shi mai tambayar yana kuma sanya san yadda al'amarin yake a addinin musulunci.
To addinin musulunci da farko dai tukunna musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba. Abinda musulunci ya bayani shine ainu wato kambun baka. Shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka. Wasu mutane ne a cikin al'umma Allah yake su da wata irin baiwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun ga dabba ko garken shanu ko tumaki in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa to in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwa abin ya cutu ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana akai in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi akai ba to yawanci zaka ga abun bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu wato za abun zai iya cutuwa sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka kebewa cewa su ne mayun ba a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abun yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba dan haka shi yasa ake wa al'amarin bugun ko kuma cimikin goro gaba daya cewa duk mutumin da ya ga wani abun da ya burge shi mutum ne dan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji yaro ne ko babba dabbobi ne amfanin gona ne wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne to duk wanda ya gani yayi addu'an alkhairi tana yiwa wata kila bai san ko shi yana da irin wannan abun ba wanda in ya gani bai yi addu'an kware ba abun zai iya cutuwa dan haka shi mai tambaya abin da musulunci yake magana akai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka mai da abun tsafi ko kuma shiga wasu kungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu to duk irin waɗannan suna nan amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a keɓe wata tsohuwa don ba ta da gata ko wani tsoho don bai da gata ko kuma wani mutumin da ake tsoronsa ba a taɓa gani ya cutar da wani ba amma saboda kyashi ko kyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce ko kuma a ware wata kabila a ce waɗannan kabilun mayu ne a'a kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa don cutar da al'umma ko don samun wata ɗaukaka kuma ba sa iya samun ɗaukakar sai sun shiga wasu kungiyoyi ko kuma sun haɗa kai da wasu waɗanda suke masu cutar da bayin Allah ne ko da ba mutane ba ne to idan aka yi wannan su ne Bahaushe ke kiransu maye ko kuma mayu su irin waɗannan matsayinsu daban shi kuma musulunci ga abin da ya bayani akai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainu ɗin su kuma suna nan daban saboda haka tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su ma su daban amma dukkansu gaba ɗaya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so ko da mutum ya kamu da wata cuta aka ce maye ne to ya ɗauka cewa mayen bai sai kashe shi ba Allah ne ya kashe shi da wannan sai ka ga Allah ya kawo shi sauki kuma mayun wato za su yi wani tasiri ba a duk da dai filin namu da tabbatacce ne na tambayoyi amma akwai abubuwa da suka faru wanda wasu bayin Allah sun tafi wani kauye to suna dawowa cikin dare kamar karfe 1 na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu sai suka hangi irin wancan wutar ta mayu da ake faɗi to yara ne matasa suna hangen wannan wutar da suka yi to shi wannan mai wutar sai yana bin su tarbakin yana watsewa yana bin wannan yaran to Allah ya sa yaran ba su karaya ba ba su tsorata ba sai su ma suka yi wa kansu suna Allahu akbar suna gudu suna bin shi karshe dai abun yana gudu kamar yadda dai zaka ji mutum yana gudun tsira to shi ma haka yi to kaga abun da nake nufin kawo anan shine yadda da abun ma yakan yi tasiri akan wanda ya dada shi dan haka koda akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba Allah shike kashi shike rayawa kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen Ubangiji ba in ko ka tsare dokokin Allah, Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko maye ne ko wani iri ne shi. Tare da fatan Allah ya tsare mu gaba daya, kuma ya ganar da wanda basu gane ba wajen shiga kungiyoyi don cutar da wasu, bayan Allah har ma su salantar da rayuwarsu.
Yanzu sai kuma ansar tambayar Idi Kallamu kan Ajami. Ita ma wannan tambayar mun ansa ta kwanan baya kamar haka. Ajami ko ajamiya kalma ce ta Larabci wadda ke nufin bako ko bare ko kuma abinda ko wanda ba balarabe ba. Sannu a hankali ta samu fadadaddiyar ma'ana ta abinda ba cikakken Larabci ko balarabe ba. Don haka da aka bullo da dabarar amfani da haruffan Larabci wajen rubutu a wasu harsunan Afirka, musamman ma Hausa da Swahili, sai aka sa ma irin wannan tsarin rubutu suna ajami, wato kamar a ce ba cikakken tsarin rubutun Larabci ba. Shi dai tsarin rubutun ajami ya samu asali ne bayan isowar addinin Islama ƙasashen Afirka. Hasali ma tun a farkon ƙarni na 15 aka fara amfani da ajami wajen rubuta kalmomin Hausa. To sai dai matsalar ajami ita ce rashin cikakken tsari na bai ɗaya. Wannan matsala ta rashin ka'idar bai ɗaya ta rubutun ajami ta sa Sannu a hankali ana rage amfani da ajamin, musamman ma bayan isowar Turawan mulkin mallaka. Lokacin da su Turawan da cibiyoyin mulki suka shiga amfani da haruffan Nasara, wanda kuma ake kira haruffan Latin. Sai dai duk da haka, har yanzu akan samu masu amfani da ajamin jifa-jifa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To madalla, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC 10:27. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka haiko mana ta email. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga hannun Mutari Mu'azu, yana cewa salam VOA Hausa, hana kwankwaso zuwa Kano da ake shirin yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Ta biyu ko ta fito ne daga hannun Alhaji Umaru Forever Gashua, yana cewa mu dai fatan mu a samu daidaito a rikicin siyasar APC a jihar Kano tsakanin gwamna Ganduje da sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Shehu Adamu a wasiƙar sa yace haƙiƙa idan har ba a ɗauki matakin yayyafa rikicin siyasar da ya kunno kai a Kano ruwa ba, to abinda ba a so ya faru zai iya faruwa. Saboda haka ƙalubalenku masu ruwa da tsaki a jam'iyyar APC. Ibrahim Muhammad a wasiƙar sa yace sashin Hausa na muryar Amurka ku faɗa 'yan majalisar ƙasa ta Najeriya cewa mu 'yan ƙasa ba mu goyon bayan canza wasu dokoki da suke sanye. Saboda duk lokacin da 'yan majalisar Najeriya suka canza wata doka, in ka tsaya ka duba wannan canjin da suka yi a tsanake, za ka ga su ne za su ci riban wannan canjin doka ba talakawan da suka tura su majalisa ba. Kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana kenan, a ci gaba da aikowa, sannan hankali za mu karanta.
To madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a taƙaice.
To a takaice, wani harin unar bakin waken da aka kai da mota ya bararraka wani wuri mai cinkushe da jama'a a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, ya kashe mutane kusan 100. Attorney General din Shari'ar Amurka Jeff Sessions ya fito ya nuna cikakken goyon bayansa ga garan Babul din da shugaba Donald Trump yayi tayi game da tsarin shigowar baki kasar. Prime Minister Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya sake jaddada aniyarsa ta fadada ayyukan sojin Turkiya a yankin Kurdawa da ke Siriya.
To madalla, gaishe ka. Masu haro abin da ya sawo kenan cikin shirin na yanzu, sai kuma can bayan insha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri, ciki har da jawabin dattijan Arewa da kuma shirin tsintsiya madaurin ki daya. Kamin na madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya da ya rika masa a nan nesa Habu Imam Ali, zan dakata in sallama da ku, sai anjima.